Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 27 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin kayayyakin masarufi a Najeriya na ci gaba da hauhawa tun bayan da aka cire tallafin man fetur a kasar.
Babban dalilin da yasa aka samu wannan shine na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi. Lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu.
Hukumomi a jihar Borno Najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin Chadi waɗanda ayyukan mayakan Boko Haram suka kasara a baya. Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamele Kaya zai gabatar. A wannan makon ma ci gaban tattaunawar da shirin yake ne da matasa a garin Gashuwa da ke jihar Yobe Najeriya. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Jami'an ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce dakarun Isra'ila da ke yaƙi a yankin ‘yan kamauri zaune na gaɓar kogin Jordan sun kashe aƙalla Falastinawa 8 da ya haɗa da ɗan bindiga guda a cikin sawa'i 24 a yayin da wani ɗan dangwalolan tsagaita wuta a yaƙin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza ya shiga rana ta uku. Tashin hankali ya ƙaru a yankin gaɓar kogin Jordan a 'yan makonnin nan tun bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ran 17 ga watan Oktoban da ya gabata, lamarin da ya ƙetsa wutar yaƙi a yankin nazirin Gaza. Dakarun Isra'ila sun kashe gwamman Falastinawa suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin gaɓar kogin Jordan. Ma'aikatar lafiya ta Falastina ta ce an kashe Falastinawa 5 a yankin Jenin, an kuma kashe wasu 3 a wurare daban-daban a yankin na gaɓar kogin Jordan. Ma'aikatar ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe matashi ne a Albira da ke tsakiyar yankin gaɓar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe Falastinawa 5 a yayin wata musayar wuta a yayin da suke gudanar da wani aiki a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin, inda suka je kama Falastinawa da suke zargi da kisan wani Bayahude da ɗan shi a wurin wani wanke motoci da ke yankin na gaɓar kogin Jordan a farkon wannan shekarar. Kafar yada labaran Siriya ta sanar a jiya Lahadi cewa hare-hare da Isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman Damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin bayan da irin hakan ta faru a watan jiya. A jiya Lahadi da ranar nan jiragen saman iyakin Isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman na Damascus, da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin, kamar yadda hukumar sa ido kan haƙoƙin bil'adama a Siriya da ke da mazauni a Birtaniya ta sanar. Hukumar ta ce an kai harin kan hanyar da jirgi ke tafiya a kai kafin ya ɗaga sama, ta kuma sanar da ƙarar wata fashewa daga ɓangaren wani filin jirgin saman soji a yankin Mazza a ɗaya ɓangaren na Damascus. Wani jami'i da wasu ma'aikata biyu ne suka samu rauni a harin da ya auna cibiyar sojin kare sararin samaniya da ke yankin na Mazza, cewar kungiyar ko kuma hukumar da ke sa ido. Hukumar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta ce wani makamin roka da aka yi kuskuren harbawa ne ya janyo fashewar da ta haifar da samun dimbin waɗanda suka jikkata kuma suke kwanci a asibiti a Gaza a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata. Fashewar da ta afkuwa asibitin Al-Ahli ta haifar da nuna ɓacin rai tsakanin ƙasashen Larabawa da dama. Falastinawa dai sun zargi Isra'ila da kai harin, inda Isra'ilan ta ce wani makamin roka da Falastinawa suka harba ne ya yi kuskuren sauka a kan asibitin. Ma'aikatar lafiya da ke Gaza ta ce mutane 471 ne suka rasa ransu a harin, inda a ɗaya ɓangaren Isra'ilan ta ce adadin bai kai haka ba. Wani bayanin sirri da Amurka ta fitar da ba a tantance ba ya kiyasta mutuwar mutane da ya kama daga 100 mafi karanci zuwa 300 na adadi mafi yawa. Fashewar da ta kashe da raunata farar hula da dama a asibitin na Al-Ahli da ke Gaza a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata ta afku ne sakamakon harin makamin roka. Tutuma ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar tun bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur. A watan nan na Nuwamba hukumar kididdiga ta NBS a Najeriya ta ce hauhawar farashin kayayyakin ya karu da kashi 27.33 kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ruqayya Basha ta aika mana daga Abuja.
Hauhawar kayayyakin masarufi babu kakkautawa a Najeriya abu ne da ke ciwa talakawan kasar tuwo a ƙwarya ganin cewa yanzu lokaci ne na kaka inda zaka ga mafi akasarin manoma sun girbe albarkatun gonakin su sun shigo da shi kasuwa wanda hakan ke taimaka wajen saukaka kayayyakin masarufin sai dai a wannan lokaci farashin na kayayyakin masarufi rubanya kansa yake hukumar kididdiga ta ƙasa wato NBS a rahoton da ta fitar a watan Nuwamba ta ce hauhawar farashin kaya a Najeriya ya karu da kaso 27.3 a watan Oktoba. A hirarsu da muryar Amurka, 'yan Najeriya sun bayyana yadda farashin kayayyakin masarufi ke ta tashin goron zabi a kasar.
Sunana Bishir Mai Shinkafa. Yanzu ana cikin kaka wanda lokaci ne a duk shekara irin wannan yanayi zaki cimma abinci yana yin sauki. Amma yanzu daidai gani yadda abincin ya kamata yi sauki sai kuma masifar ƙara hawa take ta yi. Kamar masara yanzu zaki ga ana sai da buhun masara naira 44,000 yanzu kenan sadda ake gyaran ta ina ga lokacin rani sadda ba kaka ba zaki ga su wake su abun nan dawa da gero abin sai dai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sunana injiniya Adamu Attahiru daga birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. Gwamnati ba ta bada tallafi akan wannan noman ba sa'annan kuma waɗanda an ka ba 'yan kalilan ba manoma ba ne. So an samu cikas kware da gaske da an ka cire tallafin saboda kayan abinci sun yi haɓaka sun tashi goron zabo. Saboda litan mai da ake saye naira akalla kasa ga naira 100 yanzu ta koma naira 700.
Shin ko me ke haddasa hauhawar kayayyakin masarufi a irin wannan lokaci da a baya ake samun saukin su a lokacin kaka? Tambayar da nayi wa Aliyu Usman Jibo kenan masanin tattalin arziki kuma malami dake makarantar koyar da malamai da kuma shari'a dake jihar Jigawa ga kuma abin da yake cewa
gana ta tsadar masarufi a yanzu ta zama ruwan dare a Najeriya duba ga yadda abubuwa suke faruwa wanda yake taba talaka sosai babban dalilin da yasa aka samu wannan shine na farko cire tallafin mai da gwamnatin tarayya ta yi lallai cire wannan tallafin mai ya kawo babbar matsala a farashi na kayayyakin masarufi yanzu akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta bi ganin cewar kayayyakin masarufi da cimaka sun yi sauki ko da yaushe na kan bada misali da shi kansa tallafi na noma din muka duba tallafi na noma akwai matsaloli a cikin sa gwamnati tana bada tallafin yayin da wasu manoman ma sun riga sun gama aikin noman su haka nan gwamnati ta kan bada tallafin ga waɗanda ba ma noman suke ba to in dai gwamnati za ta fitar da tsari mai kyau na ganin cewar mutanen da suka dace su ne suka rabauta da wannan tsare-tsaren da gwamnati za ta fito da su to muna fatan za a samu sauki sosai
yanzu dai hankulan 'yan kasa sun koma ga gwamnatin tarayya domin ganin irin tufkar da za ta yi wa hauhawar farashin kayayyaki a kasar Ruqayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
a gaida Ruqayya Basha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
ma'aikatar tallafi da cigaban tattalin arziki ta Jamus ta bayyana cewa hukumomin Taliban a Afghanistan sun kama wasu ma'aikatan bada agaji hudu 'yan kasar Jamus mai magana da yawun ma'aikatar ta shaidawa kafar labaran Associated Press cikin wata sanarwa cewa an tabbatar da kama ma'aikatan na GIZ kuma suna tsare a yanzu haka duk da dai ba a samu wani bayani a hukumance ba dangane da dalilin da yasa ake tsare da ma'aikatan ta kara da cewa ana yin dukkan mai yiwuwa kan jiki kan karfi da bin duk hanyoyin da ake da su na tabbatar da ganin an sako ma'aikatan a watan Agusta shekarar 2022 ne dai Taliban ta dawo bisa karagar mulkin kasar ta Afghanistan bayan da dakarun Amurka da na NATO suka tattara nasu da dakarun su suka fice daga kasar ofisoshin kasashen ƙetare da dama da suka hada da ofishin jakadancin Jamus da ke birnin Kabul suka rufe ofishin su suka fice daga kasar. Wani jami'in coci ya shaidawa kamfanin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa an sako limamin Michel dan kasar Jamus da aka sace bare a Bamako babban birnin kasar Mali. Tashar Nishambo na Misha Mushau da ke Afirka ya shaida a kamfanin labarin Reuters ta wayar tarho cewa an sako Fada Lor. Nishambo ya bayyana cewa tabbas an sako shi, amma ana jiran samun karin bayani daga hukumomi. Gwamnatin kasar Mali dai bata ce kala ba a lokacin da aka nemi jin tabakinta. Shi ma wani mai magana da yawon ofishin jakadancin Jamus ya iya ce ufan akan lamarin. Fada Lor dai ya kwashi shekaru 30 yana zaune a birnin Bamako na kasar ta Mali.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Borno Najeriya sun sha alwashin farfado da harkokin noma da na kamun kifi a yankin tafkin Chadi waɗanda hararan mayakan Boko Haram suka kasara a baya. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Yankin tafkin Chadi da ke jihar Borno a shirarar maso gabashin Najeriya da kuma rikicin Boko Haram da ya ta baya. Gwamnatin jihar Borno ta ce a shirin take ta saki farfaɗo da yankin tafkin Chadi don haɓaka harkokin noma da kamun kifi a wannan yanki da ta gauron suna da kuma ke makwabta da jihohin Afirka guda uku da suka haɗa da Nijar da Kamaru da kuma Chadi da ke kan iyaka da tafkin. Allah ya albarkata da tattalin arzikin ƙasa. Harkokin noma dai na bada gudunmawa a jihar Borno fiye da kashi 65 na tattalin arzikin kasa. Masana dai sun yi kiyasin cewa jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa na fama da karancin abinci sakamakon tashin hankula da suke fama da shi a baya. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Sulum ya ce zai yi duk ya mai yiwuwa ya ga sake farfado da harkokin noma a yankin tafkin Chadin da Allah ya albarkata da arzikin kasa da kuma yayan kungiyar Boko Haram din suka yi kakakira a baya.
Kuma ka san mutane ba su samu ta noma ba sai shekara biyu uku da sun wuce har yanzu akwai yunwa. Insha Allah muna tsammani kafin mu bar wannan lokacin kowa za a samu lafiya kuma za a samu bunƙasar noma insha Allah za mu bar wannan. Amma yanzu zuwa malam niyyarmu shine mu bude hanyar nan cewa mutum zai shiga cikin ruwa har ya tafi Chad. Kuma mutanen mu da suke zama bagasala suna sa su da in ba mu bude wannan hanyar ba kasuwanci a tsakanin Chad da Nijar ba zai karfi ba. Don saboda haka muka je muka duba yanayin ma'aikatan da suna aiki suna so su gyara hanyar don saboda kwale-kwale ya wuce. Alhamdulillah kuma mun zo mun tabbatar cewa kamar kilomita 10 an yi kanal har zuwa kilomita 10 muna so mu sare kasan akalla gefen dama da hagu mutane kamar 10,000 su samu su yi noma insha Allah. Shirin ne mu
aka shiko Mr. Bitrus Dogara wannan jarida ne da ke da wuce-wuce akan yankin tafkin Chadin na kuma tambaye shi ko ya yake ganin wannan yankuri na gwamnan sai ya ce
to kaga ana budewa wannan ruwan nan zai taimakawa ta mazaunan Baga da dai ta wuraren Lake Chad area nan samu su dinga kasuwanci. Kaga kasuwanci ba lalle kawai sun zauna sun dogara ga kasuwancin su a cikin Baga kadai ba, za su iya kasuwanci zuwa kasashen waje ta hanyar ruwan nan. Ba lalle sai an je an bi jirgi ko kuma an ce an zagaya kasa ba, don kaga wannan makarin kanshi ma wata shortcut ne, karamin yanka ne kawai zuwa zaka shige wayannan kasashen nan. Kuma banda wannan akwai harkan kasuwancin kifi, to kaga wannan kuma zai kara bude kasuwancin kifin a wannan area nan ta Lake Chad area nan. Kuma kaga wannan wannan wurin wannan zai kara kuma tsaro saboda jama'a za su dawo. Kaga dai duk wani harkan yan ta'adda da wani menene shi ma wannan za a kula da wannan da yake kuma za a samu sojoji wanda suke gadin ruwa. Kaga banda wannan kuma zai taimaka kuma ta harkokin noma saboda kaga wannan ruwan nan da aka samu tsaro a nan wurin nan yan kauyen nan da suke a wurin nan za su samu su ringa noma a kuma samun harkan samun abinci. So abun nan da gwamnati yake so ba karamin abu bane, babban abu ne sosai wanda in har ya samu ya biya wannan burin nan to ba karamin taimakawa Najeriya ba Borno kadai ba har Najeriya, saboda kaga dai za a samu haraji ma yana shigowa ta hanyar nan. Kasuwancin kuma ita karan kanta mu kaga mutane za su samu abu daya biyu ana jujjuyawa, kaga zai taimaka a rage karfi ma jinginawa gwamnati. So ne ina ganin wannan gaskiya zai taimaka in har ya iya yin ta.
Wannan jarida yake jihar Borno da kuma yake rutu-rutu a kan yankin tafkin Chadin Mr. Bitrus Dogara ke bayani game da farfaɗo da yankin tafkin Chadin da gwamnan ya ce zai yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,491,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Be my America, be my America.
zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jayayyaki, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na VOA na garin Gashuwa a jihar Yobe, inda matasa masunta ko manoman rani suka shigo zauren don bayyana yadda sana'ar su da noma suka sauya rayuwarsu wajen mai da su masu dogaro da kai. A baya garin dai ya danyi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta garin, amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi. Matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa ta garin su ke taimakawa wajen bunƙasar tattalin arziki da ma karɓar baƙi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar Gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa makalaci. Duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa har can tafkin Chadi. A makon jiya, Ali Rabkana Gashuwa ya ɗauko bayani yadda sana'ar ta sa matasa suka zama masu sukunin aljihu. Matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyu ne mu shiga zauren.
Cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi, zai nemi taru, zai nemi sukali ya watsa da kugiya da sauran duk abin da ake kama kifi, duka mutum sai ya tanadi wannan. Kuma na farko kuma sai ya iya ruwan matuƙu. E gaskiya kogin Gashuwa ɗannan kuma Dugu Yobe yana taimakawa Yobe, yana taimakawa Bauchi, yana taimakawa Jigawa har gefen Kano da gefen Niger kamar jihar Difa, kuma da gefen Chadi ma duk yana taimakawa wannan. Kuma sannan mafi yawanci duk mutane da ke suke zaune akan kogin, Allah ya sa gun albarka, ana noman tumaturi, tattasai, albasa, attaruhu, shinkafa da sauran noman alkama ma ana. Kuma sannan noman yana baiwa jihar tattalin arziki fiye da yanda ba a tsammani. Kuma sannan wannan da shi ake alfahari yanzu, duka in ka zo daga in ka taso aka ce daga Gashuwa kake, kowa zai tunanin kifi saboda gari ne mai kifi, gari ne wanda kuma matasan suka rungumi sana hannu biyu suke neman na kansu, suke kaucewa zaman kashe wando. Kuma sannan yana ba mu tattalin arziki, duk wanda suke za ka ga mutum ya biya maka ya biya ba tare da ya dogara ga gwamnati ba. Kuma za ka tattala mutum ma shi ma duka zai iya biya wa mutum 4-5, akwai masu arziki a cikin wannan al'amari wanda sun samu rufin asiri wanda in ka duba da baya ba su da komai, amma in suna wannan harkar suka ci gaskiya da rukun amana to za su ci gaba sosai. Kuma a tattalin arzikin zai haɓaka, za ka tattala mutum yana da abin nasa na kanshi.
Har wannan sana'ar takan kai ga mutum ya tara kuɗi yanzu kamar bana, watakila ana maganar kujerar maka wajen naira miliyan 5 ne ba.
A ware makwa, akwai wanda in ya fita yanayi ne, wani zai iya fita in ya samu ta zai samu 100,000, wani 200,000, wani 50,000, wani 500,000, ya danganta da yanayi. Akwai duka dinnayin da in dai ka fita din ka iya harka ba za ka rasa abin da za ka samu, ba za ka rasa abin da za ka ci ba. Ya zama mutum ko na abu dama yanda ake samu sai ka jajirce, ka yi haƙuri da kaɗan wata rana za ka je har ga mai yawa.
Suleiman Yunusa Yakubu, yi mana bayanin cinikayya ta kifi. Idan mutum ya samu ya kama kifi a wuni kamar nawa yake samu ne kudin shiga?
To shi wannan abu ba yanda ba ka kaya, za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa, wata ran ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa.
Ai ba ka yi wani ƙarin bayani ba Suleiman, yi mana cikakken bayanin yadda lamarin yake.
To yadda lamarin yake, a ni a kullum na fito a kasuwa ta zan iya samu 5,000, to samu 6,000, wata ran Allah ya buɗa mu zan iya samu naira 50,000, wata ran ba zan iya fitowa in na juya kayan na haka zan tsere shi ba tare da na sina ba, kuma na zuba kayan sun nan nawa haka zan tsere shi ba tare da na kama komai ba haka zan fito ma da kayan nan haure gida.
Ahmad Ado, wani akwai wasu da suke cewa kan yi wani siddabaru, ma mutum yana iya zuwa ya nemi irin siddabaru din nan, ma'ana a yi wani abu mutum ya je ya kasa ganin kifin ma ya yi ta wahala ko ya yi wa wani laifi ko sai wani ya ba wani
hakuri. Ana yi ta.
Yi mana bayanin yadda lamarin yake faruwa da yadda ake warware shi.
To ai ni da ka san ni ba na yi ko ban sani ba ko dai mutum zai mu ni.
to me sake dariya ai labari ne ka taba jin labarin an yi haka
eh muna ina da samun labari amma ni ban taba ganin mutumin da aka yi ba sai yanzu an ce ga an yi wa ne an kare abin amma ni dai da bai taba da faruwa da ni ba
Abubakar da mu kaifa kana da irin wannan bayanin na ku irin waɗannan yan abubuwa
eh gaskiya akwai
yi mana bayani
dan mu mun sha zuwa to muka je mu za a ce kauyuka ce zuwa da kin hantai su ba wai mutum da yabe ne yake tafiya sun su ne na taru dan wannan gari za su je wannan kauyen za su je wannan kauyen za su je to ya ce ga wanda zai fara higa to anan ne kuma rigima za ta balle wannan yace shi zai fara higa wannan yace zai fara higa idan aka bata ɗaya rai kauyi duka wanda yake ga din ko a tura mai karaya ne ko kuma a tura mai yayi ya danne masa wannan tarin ni wannan wanda aka mai abin nan in yana da shi ma wannan asirin zai iya hakura da tarin ya masa a cikin wani ne higo shi mai masa wannan ana yi sosai in mun yi haduwa ma'ana mana wannan abu
Abubakar Adamu wannan ya nuna akwai wato kungiya kenan ta masuntan nan
eh kungiya ce kauyuka ne yanzu kuma nan ga shi akwai sarkin ruwa kuma bayan sarkin ruwa akwai wanda suke da taru sun kai kamar mutane biyar haka ko shida
eh
wanda duk in an tafi tafiya su za a iya tafiya da su a anguwa ɗaya ke da iya bata wa ɗaya rai sai wa ɗaya mugunta ana yi wani abin sosai
ko mutum ya je ya ga tarin ya shi kawai a cikin komar rabuwa
a cikin fuska tarin ya ke ya fita kawai jijjan da za a yi ba zai fita ba ko kuma a cikin masa karayen da tarin na hijiyar baci haka karayen kifi ne wanda gaskiya bai da daraja sosai aya ne kuma da yi sosai
yawwa to ai bari mu sa Kabiru Muhammad Sale ya yi mana bayani dalla-dalla faɗa mana nau'o'in kifi da ake kamawa dalla-dalla mu ji mutane su fahimta
akwai karfasa akwai musko akwai gwada akwai karaya shanu taru akwai kawara
na'am
akwai gwargi kuma akwai barya akwai lamsa akwai kawayya akwai kausa duka
Kabiru har guda nawa ka faɗa ne kin naji sun kai wajen bakwai fa
eh sun kai bakwai ma Aka kai goma.
Ka kuma koma wajen Ali. Waɗannan ya yanayin girmansu yake ne. Kullum ana samun su a waje ɗaya ne ko kuma ya lamarin yake?
Eh, ana samun su a waje ɗaya. Amma ko mu nan mun fi samun karfara san wasu. Da gawara da tarwada mun fi samu a nan.
Eh, ina jin watakila akwai wanda Abubakar Adamu yake cewa wani kifi mai yawan kaya sai ya sa mutum ya kamo shi.
Eh, shi ne wannan abu. Karaya.
Eh, rana ta baci mutum ya kamo waɗannan babu wata riba
sosai. Babu, ba wannan riba, duk kai ne jiki kuma kanana ne.
Tana harbi,
in kuma ta wanta kama kaya ba da zazzabi.
Zazzabi?
Yana da daiki ne ke ba.
Wato, in mutum ya ga irin wannan ma watakila sai ya janye kawai ya haƙura kawai.
Zai janye ya haƙura ya haƙura.
Bari mu koma wajen alikafin mu buɗe zauren gaba ɗaya fara zantawar sosai saboda muna da lokaci. Ali Rab kana gashe yi mana cikakken bayanin yadda shi wannan tunda bana a wajaje an samu ruwan sama kwanan nan ma akwai wajaje da yawa a yankin Arewa maso gabar da an yi ruwan saman ai kuma bara an yi ambali banan ma an yi ambali amma ina jin bai kai na bara ba
hakan
to ya sar kamar yadda ake cewa tafkin Chadi ya tsulanci ya kankanci menene hukumomi za su gyara wannan abin
tun da dadewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogin ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai ƙasa ta daina komawa cikin kogin nan to inda ƙasa tana komawa cikin kogin nan to ruwan yana kaɗan ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yanda wasu akwai wasu ƙasashe ma da ai basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara buɗa shi a samu don ya zama yana zama yana shekara a wannan gurin baya yankewa to matsalar da muke samu wani kayan ruwan in yi yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar tamu mu a nan ɗin gaskiya mun dogara da kogin nan 100% kuma a cikinsa ake samun abubuwan da yake samu kamar ke tattalin arzikinmu na wannan yankin namu saboda ya ce aka ce an samu ƙarancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin niyya
dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin Gashuwa masu sana'a su da noman rani da komuriyar Amurka da ta dauki nauyin kawo shirin naku Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
yanzu kuma sai sharhin jaridan Najeriya
An fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka dai hukumar da ke kula da kuma tantance daliban lauyi a Nigeria, wato Nigerian Law School, ta dakatar da Jami'ar Bes da ke birnin Abuja cigaba da daukan dalibai da za su karanta ko yin nazari a bangaren shari'a a kasar hada tsawon shekaru biyar. Wata sanarwa da cibiyar ta fitar ta bayyana cewa Jami'ar Bes, wanda mallakar mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour ne, wato Dr. Yusuf Datti Ahmed, ta karya ka'idoji da dama na daukan dalibai da za su karanci fannin lauya a jami'ar. Sai kuma jaridar da Banga, ta bayyana cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shiga tsakani domin kawo karshen rikicin da ya kunno kai a jihar Ondo na shugabanci tsakanin gwamnatin jihar Rotimi Akeredolu da yanzu haka bashi da lafiya, da kuma mataimakinsa Mr. Loki Ayidatiwa, da kuma yan majalisun dokokin jihar a waje daya. A dade yan majalisun dokokin jihar sun yi yunkurin tsige mataimakin gwamnati ne, inda shi kuma mataimakin gwamnati ke ci gaba da ikrarin cewa ya kamata a bashi ragamar kasancewa muƙaddashin gwamnati. Jaridar Banga ta ruwaito shugabannin adawa a jihar, musamman ma na jam'iyyar PDP da sauran kungiyoyi, da kira ga gwamnati Rotimi Akeredolu da soka da kan mukaminsa kasancewar bashi da lafiya, domin ba da dama ga mataimakinsa ya kasance gwamnati domin gudanar da harkokin mulki a jihar. Har ila yau muna jaridar The Punch, inda ta ruwaito kungiyar bada agaji ta kasa da kasa ICRC ko kuma Red Cross na cewa yanzu haka akwai mutane kimanin 25,000 da aka rijista su da kungiyar a matsayin wanda suka bace cikin shekaru 10 da suka gabata a Najeriya. Kakakin hukumar a Najeriya Aliyu Dawabe shine sanar da haka a wani taro na kasa da kasa da aka shirya domin ganawa da iyalan wanda suka bace a shekaru da dama da suka wuce a Najeriya sakamakon rigingimu daban-daban. Sai kuma jaridar Blueprint, daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a Abuja ta soke zaben da aka yi wa wasu 'yan majalisar dokokin jihar Plateau 11, bayan da kotun ta zargi jam'iyyar PDP da kasawa wajen gudanar da zaben cikin gida kamar da kotun ta umarce ta ta yi tun farko. Wannan mataki, in ji alkalin kotun ɗaukar ƙara Justice Okon Abang, ya saba dokokin zabe, don haka a 'yan jam'iyyar APC da suka zo na biyu a zaben su ne za su maye gurbin su a jihar ta Plateau. Tuni dai wannan kotu ta yi watsi da zaben da aka yi wa wasu daga cikin 'yan majalisun dokokin tarayya da na dattijai kai har ma dai da gwamnan jihar. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi a Najeriya har illa masha Allahu sabanin wa'adin 31 ga watan Disamba na bana. Karshen sharhin jaridin kenan, a huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice,
jami'an ma'aikatar lafiya a Gaza sun ce dakarun Isra'ila da ke yaƙi a yankin 'yan kamahuri zaune na gabar kogin Jordan sun kashe akalla Falasina 8, zai hada da ɗan bindiga guda a cikin sa'o'i 24, a yayin da wani ɗan dangwalolin tsagaita wuta a yaƙin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza ya shiga rana ta uku. Tashin hankali ya ƙaru a yankin na gabar kogin Jordan a 'yan makonnin nan, tun bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata, lamarin da ya ƙetsa wutar yaƙi a yankin zirin Gaza. Dakarun Isra'ila sun kashe gwamnan Falasɗina, suka kuma kame wasu ɗaruruwa a yankin na gabar kogin Jordan. Kafar yada labarin Syria ta sanar a jiya Lahadi cewa hare-hare da Isra'ila ke kaiwa ta sama ya dakatar da ayyuka a filin jirgin saman Damascus sa'o'i kaɗan da dawowar hada-hada a filin jirgin, bayan da irin hakan ta faru a watan jiya. A jiya Lahadi da rana ne jiragen saman yakin Isra'ila suka kai wani sabon hari a babban filin jirgin saman Damascus, da hakan ya dakatar da duk wata harka a filin jirgin, kamar yadda hukumar sa'ido kan haƙƙoƙin bil'adama a Syria da ke da mazauni a Birtaniya ta sanar.
Masu sauraro, baki dai abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi. Sai kuma can da rana, idan Allah ya kai mu, za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamar da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta tana ni gabatarwa, da kuma Dadi Balawe da ya hada mana shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa a wannan lafiya.